إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masjidut tauhid wanda yake kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu a GRA cikin garin Azarai a jihar Bauchi majalisi ne da muka saba karatu na tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu wa arda wannan halka ta 86 kenan a wannan yammaci na Alhamis 16 ga watan Sha'ban hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da 9 ga watan uku shekara ta 2023 idan ana tafe tare da mu halkar da ta gabata muna tsakiyan bayani kan khutuba da Amirul Mu'minin Umar ibn Khattab Allah ya dade shi yayi bayan ya zama khalifa da ɗan kwanaki kididdigaggu kamar yadda bayani ya gabata dalilin da yasa yayi wannan khutuba yanda maganganu suke ta yawo cikin garin Madina akan irin tsanani da zafi na Sayyidina Umar wanda hakan yasa wasu suke dardar suke tsoro suke tararradin cewa wannan jagoranci nasa ba zai yi dadi wa al'umma musulmi ba dube da tsanani irin nasa da kuma zafi irin nasa wannan magana ya koma kunnan Sayyidina Umar hakan yasa yaga cancantar yayi khutuba ya bayyana wa mutane abinda suke tsoro babu shi to muna tsakiyar bayani sai lokaci ya cin mana ba mu karkare ba dangane da wannan khutuba tasa ya bayyana musu cewar tsanani da suka san shi da shi da yanzu babu shi bayan ya zama khalifa bayan ya zama jagora na al'umma musulmi tsananin da suka san shi da shi da to yanzu Allah ya sassauta masa wannan tsanani din sai dai fa ba wai tsananin ya tafi gaba daya bane anan muka tsaya yace lakinnaha innama takunu ala ahli adh-dhulmi wat-ta'addi wannan tsanani da aka san shi da shi da ba wai ya tafi gaba daya bane a wani sashe nasa yana nan amma ba zai yi tasiri akan talakawa ba a ina ne zai yi amfani wannan tsanani nasa zai yi tasiri zai yi amfani akan zalimai da kuma ƴan ta'adda kenan Sayyidina Umar siyasarsa da zai jagoranci mutane da ita wannan siyasa ita ce zai sauki da taushi wa talakawan da suke karkashin sa amma wannan ba shi ke nuna cewar waɗanda suke ƴan ta'adda ƴan babakere azzalimai mutanen banza zai sanya ido yana kallon su ba a tsananin nasa a kansu zai yi aiki kuma haka ake so shugaba ya zama mai sanyi mai taushi mai sauki wajen mu'amalantar talakawansa waɗanda kuma suke ƙoƙarin ta da ƙayar baya su hana mutane zama ƙalau su hana mutane zaman lafiya su kaikawa wajen gusar da aminci da kwanciyar hankalin al'umma to nan kuma dole ne shugaba ya sanya ƙafar wando ɗaya da su to shine bayanin da Sayyidina Umar yake musu anan cewa tsananinsa yanzu yayi sanyi ga talakawa, amma kuma ga azzalumai da ƴan ta'adda tsananin fa yana nan, su sani cewar ba za su yi ya kyale su ba. Yace walastu ad'u ahadan yadhlimu ahada aw yata'adda alai hatta adaa khaddahu ala al-ardi wa adaa qadami ala al-khaddi al-akhari hatta yud'ina lil-haqq. Yace walastu ad'u ahadan yadhlimu ahada, bazan bar wani ya zalunci wani ba, duk wanda zai yi zalunci to lallai zan masa horo gwargwadon zaluncin sa da yayi. Shine walastu ad'u ahadan yadhlimu ahada, bazan bar wani ya zalunci wani ba. Aw yata'adda alai, ko kuma in bar wani yayi ta'addanci ma wani ya keta hurumin sa, ya ci mutuncin sa, ya taba dukiyar sa. Sayyidina Umar yace bazan sa ido in kyale ba, ya taba jinin sa bazan sa ido in kyale ba, dole zan dauki mataki. Wannan kuma yana daga cikin wajibai na shugaba, ya samar da kwanciyar hankali, ya samar da aminci cikin al'ummar da yake jagoranta. Wannan amana ce cikin amanar da Allah madaukakin sarki ya danka a wuyarsa. Ka kenan yanzu a zo a kwace dukiyar wani ba bisa haƙƙi ba, a zo a zubda jinin wani ba bisa haƙƙi ba, hatta kai ga a kashe shi, wannan ko shakka babu jagora shugaba sai Allah ya tambaye shi ranar gobe kiyama. Wane da aka danne masa dukiyarsa, ko aka kwace masa dukiyarsa, ko aka zubda jininsa, ko aka salwantar masa da rayuwarsa, shugaba da yake jagora a kansa wani mataki ya ɗauka, wani rawa ya taka? Wannan amana ce da take wuyan shugaba na talakawansa. To shine bayanin da Sayyidina Umar yake yi anan, cewa ba zai sa ido ya ga wani na zaluntar wani ya kyale ba, ko wani yana ta'addanci ma wani ya kyale ba. Yace hatta adaa khaddahu ala al-ard, wanda yake azzalimi sai na dan kwafar da shi, sai na sanya kuncinsa, kumatinsa sai na sanya shi akan kasa, ma'ana sai na kaskantar da shi. Wanda yake ji da shi ya isa, yana da ƙarfi, ya kai ya kawo, yana fankama, yana da makami, shi zai abin da ya ga dama, ba mai ce masa me yasa, to ni kuma zan dan kwafar da shi, zan sa kumatinsa a kasa. Yace hatta adaa khaddahu ala al-ardi, har sai na sanya kumatinsa akan kasa. Wa adaa qadami ala al-khaddi al-akhara ala al-khaddi al-akhari, sannan kuma in zo da tafin kafata in dora a ɗaya kumatin, zai sanya kumatinsa ɗaya a kan kasa, kumatin hagu kenan ko na dama, sai zo da kafarsa sai taka ɗaya kumatin. In na hagu aka sanya a kasa, sai zo da kafarsa ya taka na dama. Kenan wanda yake ga shi ya isa, wuyansa ya kai yanka, Sayyidina Umar zai nuna masa shi ba kowa ba ne, zai nuna masa bai isa ba, ta yadda zai sanya kumatinsa ɗaya a kasa, ya ɗan kafarsa ya taka ɗaya kumatin da shi, ya nuna masa duk isan da kake, daga darar da kake baka fi ƙarfin gwamnati na ba. Kaga wannan zai nuna mana cewar dole ne wanda yake jagora ya zama yana da fawa, ta yanda fawarsa za ta mamaye dukkan waɗanda suke ƙasansa, wanda hakan shi zai taimaka wajen kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya. Wanda yake ga ya isa, ko yake ga shi yana da ƙarfi, idan ya zama jagora ya buwayi al'ummar da yake jagoranta, to wannan wanda yake ga ya isa ko yake ga yana da ƙarfi, dole ya dan kwafar da kansa a gabansa. Wanda yake ga zai danne ko ya zalunta ko ya yi babakera a kan wata dukiyarsa, zai ji tsoron wannan shugaba wanda ƙarfinsa ya mamaye kowa cikin talakawan da yake jagoranta. Yace hatta yud'ina lil-haqq, har sai ya dan kwafar da kansa ya miƙa wuya ga gaskiya. Kenan babu wani wanda yake ga shi ya isa da zai zalunci wani ko ya ta'addanci ma wani in kyale shi, dole zan dau mataki a kansa kuma in nuna masa bai isa ba. Sannan hakan zai sa dole ya miƙa wuya ya saduda, ta yanda kowa zai zauna lafiya, wani ba zai ci zarafin wani ba, wani ba zai danna dukiyar wani ba, wani ba zai zubar da jinin wani ba. Kaga wannan zai bada dama a zauna cikin walwala, a zauna cikin aminci, saboda aminci da muka ganshi babban ni'ima ne da Allah madaukakin sarki ya horewa bayinsa. A lokacin da aka rasa ni'ima, duk abin da aka samu na duniya ba zai dadi ba ga ma'abotansa idan suka rasa ni'ima. To kaga ni'ima ita ce aminci ita ce take zuwa a matakin farko. Quraishawa, Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna musu irin baiwar da ya musu na samar da aminci da ya yi a cikinsu, sannan kuma ya ba su abin da za su ci. To wannan kaga ba ƙaramin ni'ima Allah ya musu ba, dube da wannan ni'ima sai Allah ya ce to su bauta masa. Li'ilafi Quraish ilafihim rihlata shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Allah ya amintar da su daga tsoro, sun zauna lafiya, sun zauna cikin limana, sun zauna cikin aminci. To wannan ba ƙaramin ni'ima bace Allah madaukakin sarki ya musu. Kai kenan daga cikin manya-manyan ni'imomi da al'umma za su samu kansa a ciki, akwai ni'ima ta zaman lafiya. Bayan ka zama musulmi, to kana fata ka samu aminci ya wanzu a garin da kake rayuwa ko ƙasar da kake rayuwa. Wannan shi zai baka dama kai ibadarka a sake. Amma a lokacin da aka rasa aminci, babu abin da zai yi, ibadan ma ba za ta yi ba. Saboda in ba a zaune ƙalau, ba za a samu cikakkiyar nutsuwa ta yin ibada ba. Ita kuma ibada ana so gabanin a shige ta a samu me? A samu nutsuwa. A samu nutsuwa kafin a shiga ibada. Allah ya ce fa idza ma'anantum fa aqimus sala. In kun samu nutsuwa, kun samu kwanciyar hankali, to ku tsai da sallah. Kaga kenan in ba nutsuwa ba za a samu damar tsai da sallah ta fuskar da ta dace ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi umurni wa sahabbansa su yi hijira daga Makka a shekara ta 5 bayan fara masa wahayi, su yi hijira daga Makka su koma Habasha, saboda sun rasa zaman lafiya a Makka. Mushrikan Makka sun hana su zauna ƙalau, sun hana su sake, sun hana su nutsuwa na yin ibada wa Ubangijinsu. To shine Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya musu umurni su bar garin Makka su tafi Habasha. Saboda me? Garin Habasha akwai sarki adili wanda baya barin wani ya zalunci wani, baya bari ayi zalunci a gurinsa. To idan suka je za su samu kwanciyar hankali ta yadda za su samu daman yin ibada wa Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala. To kaga kwanciyar hankali yana ɗaya daga cikin ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ke azurta bayinsa, kuma haƙƙi ne na talakawa a wuyan shugabanninsu su kai kawo wajen samun musu da aminci a ƙarƙashin jagorancinsu, kamar yadda muka fahimta a wannan bayani na Sayyidina Umar. To kaga yanzu abinda suke tsoro na tsanani na Sayyidina Umar, Sayyidina Umar ya fayyace musu wannan tsananin babu shi a gare su sun talakawa. Ina ne tsananin zai yi amfani? Ina ne tsananin zai yi tasiri? Zai yi tasiri ne ga mutanen da suke so su tada zaune tsaye, waɗanda suke so su gusar da kwanciyar hankali da aminci da zaman lafiya. To a kansu ne tsananinsa zai yi aiki. Ka kenan shugaba dole ne ya sa ƙafar wando ɗaya da duk wani wanda yake ƙoƙarin gusar da aminci da kwanciyar hankalin al'umma. Wannan wajibi ne cikin wajiban shugabanni. Sai Sayyidina Umar ya ci gaba da cewa wa inni ba'da shiddati tilka ad'u khaddi li ahli al'afafi wa ahli al-kafafi. To har ila yau Sayyidina Umar Allah ya dade shi yana ƙara fayyace musu irin yanda zai gudanar da siyasarsa na jagoranta su. Yake ce musu wa inni ba'da shiddati tilka, kuma har ila yau ni bayan wancan tsanani nawa da kuke tsoro, kuke ga kaman wannan tsanani nawa zai hana ku zama ƙalau, zai hana ku walwala, zai hana ku nishadi a wannan daula da nake jagoranta ku. Bayan wannan tsanani nawa da kuke tsoro, to ku sani adu khaddi li ahli al-afafi, zan shimfida kunci na, zan shimfida kumatuna ga waɗanda suke kamammu, wato mutanen kirki kenan. waɗanda suke kamammu, waɗanda ba sa keta iyakoki na Allah subhanahu wa ta'ala, masu kiyaye dokokin Allah, zan shimfiɗa kumatuna gare su. Me yake nufi da zai shimfiɗa kumatunsa gare su? Ma'ana zai yi tawazu'u gare su, zai kaskantar da kansa gare su. Wato duk mutanen da suka zamanto mutanen kirki suna ƙarƙashin daular Sayyidina Umar, to Sayyidina Umar zai na girmama su, zai na kaskantar da kansa gare su, zai na tawazu'u gare su. Kaken wannan zai nuna mana yanda Sayyidina Umar a matsayinsa na shugaba yake mu'amalantar mutanen kirki, wato yana girmama mutanen kirki da suke ƙarƙashin daularsa, baya zafi gare su, baya tsanani gare su, kuma haka ake so kowane shugaba ya zama. Idan aka samu mutanen kirki ƙarƙashin jagorancinka, in aka samu mutanen kirki ƙarƙashin daularka a matsayinka na shugaba, to ka zamanto mai girmama waɗannan mutane, ka zamanto mai tawazu'u ga wannan mutane, kar ka zamanto mai wulakanta su ko mai izgili gare su. Saboda waɗannan mutanen kirkin a sababinsu sai Allah ya sanya albarka cikin jagorancinka, sai Allah ya sanya albarka cikin wannan daula taka, sakamakon addu'o'i da suke kasantuwansu mutanen kirki. Za su ma addu'a ta fatan alkhairi, za su yi wa jagorancinka addu'a, za su yi wa al'umma gaba ɗaya addu'a, kaga sun cancanci a girmama su. Kenan mutanen kirki da suke ƙarƙashin jagorancin jagora abun kula ne, abun girmamawa ne, abun kambamawa ne. Isharar da Sayyidina Umar yake yi kenan anan, cewa shi bayan tsananinsa da da ake ga yake da shi, zai shimfiɗa kuncinsa ga mutanen da suke kamammun mutane masu kula da dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahalil kafafi, da kuma mutanen da ba duniya ce a gabansu ba, su ne ahalul kafafi, wanda suna neman abin duniya ne saboda su rufa asirin kawunansu, saboda su samar da abincin da za su ci su da iyalansu. To irin waɗannan mutane Sayyidina Umar zai zama mai tawazu'u gare su, zai zama mai kaskantar da kansa gare su, ba zai zama mai girman kai a gare su ba, dama ba shi da girman kai. Kenan bayanin da Sayyidina Umar yake, nau'ukan mutane daban-daban. Akwai mutanen kirki, akwai mutanen da su ba duniya ce gabansu ba, amma suna neman abin duniya ne don su rufa asirinsu. To irin waɗannan mutane Sayyidina Umar yanda zai mu'amalance su, zai girmama su a jagorancinsa, zai girmama su a siyasarsa, zai girmama su a daularsa, sannan kuma ba zai musguna musu ba, ba zai tsananta musu ba, ba zai kuntata musu ba. Wannan yana daga cikin siyasar da Sayyidina Umar zai gudanar wa talakawan da yake jagoranta. Sai abu na gaba yace, wa lakum alayya ayyuhan nasu khisalun adkuruha lakum fakhuduni biha. Yace to kuji ya ku mutane, akwai wasu siffofi da zan siffanta da su, wanda zan ambata muku nan gaba, idan na aikata sabaninsu ku kama ni, ku ladabtar da ni. Wannan shugaba ne yake gayawa talakawansa, na cancanci ku ɗauki mataki a kaina, idan ban kiyaye waɗannan siffofi da na ɗau alkawari zan kiyaye ba a jagorancina, to na yadda ku ɗau mataki a kaina, in ji Sayyidina Umar yake gaya musu a matsayinsa na shugabansu. Yace akwai wasu siffofi da zan ambata muku nan gaba, waɗanda na ɗauka muku alkawari zan siffanta da su, kuma matuƙar ban siffanta da su ba, na cancanci ku ɗauki duk matakin da kuke ga ya dace da ni. Na farko yace, lakum alayya alla ajtabi shay'an min kharajikum, na ɗauka muku alkawari cewar ba zan ɗauki wani abu daga cikin karajinku ba. Menene karaji? In an ce karaji shine haraji ko? To su a wancan zamani wani irin haraji ne ake zuwa da shi, da za a sa ƙarƙashin baitul mali, da za a sa ƙarƙashin asusun daula wacce za a yi amfani wa al'umma da wannan dukiyar, wani irin karaji ne, wani irin haraji ne? To a gurguje za mu yi ishara kan irin harajin da ke shigowa daular musulunci, wanda yana cikin abubuwan da suke shigowa source of income na daular musulunci. Kamar yadda muka sani, sayyidina Umar Allah ya dade shi bayan rasuwan sayyidina Abu Bakar ya tura mayaka ƙari akan wanda sayyidina Abu Bakar ya tura yankin Iraki su je su kira su zuwa ga musulunci Farisawa ke Farisawa su ne suke rayuwa a yankin Iraki ya kira su zuwa ga musulunci in su je su kira su zuwa ga musulunci in sun ki su yake su sannan ya ƙara tura wata rundunar doriya kan wanda sayyidina Abubakar ya tura yankin Sham yankin Sham kuma mutanen da suke rayuwa a can mutane ne Rumawa wanda suke kan addinin Nasara to sayyidina Umar sai tura dakaru doriya kan wanda sayyidina Abubakar ya tura su je su kira su zuwa ga musulunci idan sun ki su yarjejeniya da su cewar za mu bar ku ku zauna a addininku amma duk shekara za ku na ba da jizya in sun ki su yake su to lokacin da sayyidina Umar ya zama jagora abin da yayi kenan to sai Allah ya bashi gagaruman nasara duk inda ya tura mayaka yankin Farisawa Iraki kenan yankin Rumawa Sham kenan mayakan suna ta nasara zaka ji sun yi nasara a Jalaula zaka ji sun yi nasara a gari kaza zaka ji sun yi nasara a gari kaza kuma duk inda suka yi nasara zaka tarar mutanen wannan gari musamman yankin Farisawa yankin Iraki manoma ne duk inda suka yi nasara zai zama gonakin su da suke noma yanzu ta zaman to mallaki na al'umma musulmi tana karkashin daular musulunci to mun san ganima idan aka same ta ya ake raba ganima wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu walil rasuli walidil qurba walyatama wal masakin idan an samu ganima 1/5 na ganiman ana sadaukar da shi ga Allah da manzansa da miskinai da talakan an ce Allah da manzansa zai zamanto karkashin daular musulunci kenan karkashin jagora wanda yake jagorantar al'umma musulmi zai shiga asusun al'umma musulmi zai shiga baitul mali kenan 1/5 na ganima zai shiga baitul mali ne 4/5 kuma za a raba wa mayaka wannan haka ake raba ganima to sai zamanto sayyidina Umar da shi da ya tura tawagarsa rundunarsa ta yaki da suka je suka yi galaba a Iraki Iraki kuma mutane ne manoma yankin Iraki yankin Farisawa to sai zamanto yanzu gonakin su sun zamanto mallakin musulmai sai aka raba gonakin gida biyar gida na farko sai zamanto karkashin daular musulunci sauran gida hudu kuma ko kashi hudu sai zamanto an raba wa mayaka to yanzu da aka raba gonakin nan kashi biyar kashi daya na daular musulunci kashi hudu kuma na mayaka ya al'amarin zai kasance shin ita daular musulunci za ta na kawo manoma ne suna noma gonan ana samar da amfani abinda aka samar ya shiga asusun baitul mali ko kuma ya za a yi sannan su ma mayakan nan da aka ba su 4/5 su ne za su na noma gonar ko kuma ya za a yi sayyidina Umar ya ce to wannan dubba dabara bace gonakin nan dai sun zama mallakin mu musulmi ɗaya bisa biyar yana karkashin daular musulunci wanda duk amfanin da ya kawo zai shiga baitul mali za a yi hidima wa musulmai da shi dukiyar musulmai ne hudu bisa biyar kuma zai zamanto na su waɗanda suka yi yakin duk amfanin da aka samu nasu ne sai sayyidina Umar ya ce to ga dabara abin da za a yi shine waɗannan gonaki da muka karɓe su a hannun ma'abotansu sakamakon yaƙi da aka yi gonakinsu suka zama ganimar mu ba mu za mu yi aiki cikin gonakin ba masu gonakin su za mu wakilta suna aiki a gonakin yanzu gonakinmu ne su mun ɗauke su a matsayin 'yan ƙwadago muna fahimtar bayani gonakin duk da tun asali da gonakinsu ne to amma yanzu tun da an yi yaƙi gonakin sun koma ƙarƙashin daular musulunci to sai sayyidina Umar ya ce to dabarar da za a yi ma'abota gonakin za a basu su ci gaba da noma gonakinsu amma za su noma gonakin a matsayin ƙwadago suke yi idan sun noma gonakin amfanin da suka kawo sai a raba a duba a gani sai a cire musu percentage din su na wahalar da suka yi. Misali, sun noma gonakin sun samu mutum ɗaya ya noma gona ɗaya sai ya samu buhu ɗari. To buhu ɗarin nan za a kimanta a ga wahalar da ya masa, buhu nawa ne zai biya wannan wahala ɗin. A ƙaddara cewa wahalar da ya yi wa gonar buhu goma zai iya biyan wannan wahala ɗin, su bar ruwa da ya yi, su iri da ya saya, su taki da sauransu, buhu goma zai iya biya. Sai a cire buhu goma na a ce to ga ladan wahalar da ka yi wa gona, saura buhu nawa? Saura buhu 90 ko? Sai a ce to shi kuma dole shi ma za a bashi lada, wancan na wahalar da ya yi ne, ya sai kaza, ya kashe kaza, ya kashe kaza, ya kashe kaza, zai ci buhu goma. To sai a ware wannan buhu goma. Daular musulunci tana da adalci, bata zalunci. To shi kuma da yayi wannan aikin za a biya shi ladan aikinsa, sai a ce a cire buhu 5 ladan aikinsa. To a yanzu ya noma gona ya samu buhu 100, sai a cire buhu 15 a bashi, buhu 10 na dukiyar da ya sarrafa ya kashe, na su sayan iri da sauransu. Buhu 5 kuma na ladan aikinsa, saura buhu nawa? 85. Sai a sa a aljihun daular musulunci. Mun gane bayanin? Da asali gonarsa ce. To amma yanzu tunda daular musulunci ta karbe gonan a matsayin ganima, saboda yaƙe musulunta an yaƙe shi an karbe, yanzu gonar ta zama ta daular musulunci. To amma sayyidina Umar sai ya ga bai cancanta al'umma musulmi da suke ta fafutukan yaƙi a shagaltar da su da noma ba. Yanzu in aka shagaltar da su da noma, to su waye za su yi yaƙin? Ya ce ku je ku ci gaba da yakin ku. Su waɗannan ƴan asalin ƙasar, masu asalin gonakin, za mu bar su su ci gaba da noma gonakinsu. In suka noma gonakin, su za su nemo iri, su zo su yi ban ruwa in lokacin rani ne, sannan kuma su kula da gonar. Idan amfani ya yi, suka girbe su kawo, a nan sai a duba a ga dukiyar da suka kashe wajen noman, sai a biya su. Sannan wahalarsu nan ma sai a biya su. Muƙaddara buhu 100 mutum ya samu, sai a bashi buhu 10 na dukiyar da ya kashe, buhu 5 kuma na wahalarsa, saura buhu 85, sai a sa aljihun daular musulunci. Kaga su manoma sun amfana, daular musulunci ta amfana. To haka su ma mayaƙa su suna da 4/5 na ganimar da aka samu na wannan gonaki. To su ma idan aka yi noman haka za a yi. Idan aka zo waɗanda suka yi noman, za a cire musu kuɗin wahalarsu da kuma abin da suka ɓatar na dukiya, sauran dukiyar kuma sai a ba wa mayaƙa. Mun gane bayani? To wannan shi ake kira kharaj. Shi ake kira kharaj. Kharaj muka ce a Hausa shi ne haraji, ko? To wannan shi ne haraji. Gonakin da su waɗanda ba musulmai ba suke nomawa, wacce take ƙarƙashin kulawa na daular musulunci, wacce da ta su ce daga aka zo aka yi yaƙi, aka yaƙe su, aka karɓe ta a matsayin ganima, to yanzu sai ta zama ta daular musulunci. Su yanzu ba mallakin su bane, za su yi aiki a ciki a matsayin ƴan ƙwadago. To sayyidina Umar ya yi wannan tsari ne saboda dalilai guda huɗu da malamai suka ambata. Dalili na farko mun yi ishara kansa, shine yana ga bai kamata a shagaltar da mayaƙa da noma ba. Idan aka shagaltar da su da noma, to su waye za su fita yakin? Sai ga su waɗannan wanda suke ƴan asali suke noman, su a shagaltar da su da noman, in ya so in an zo sai a duba percentage ɗin abin da ya kashe a cire masa, da na wahalarsa duka a bashi, sauran kuma a sa a ƙarƙashin daular musulunci. Sai hikima ta biyu da ta sa sayyidina Umar ya yi wannan tsari, saboda su asalin masu gonakin sayyidina Umar ya samu soyayyarsu, duk da cewa ba musulmai ba ne, fatan gaba su musulunta. Kar su ga yanzu an ƙwace musu gonaki, an fatattake su, da suna nomawa su samu abinci, yanzu babu inda za su samu abinci. To don sayyidina Umar ya nuna musu adalci irin na daular musulunci, sai ya ce to ku dawo ku ci gaba da aiki a gonan don kuna samun abinci. Tunda in sun yi noma wannan gonan, su ma za su samu abinci. To amma an ce an ƙwace gonan fa gaba ɗaya a hannunsu, ina za su je su nemi abinci? Tunda su asali abin da suka saba noma ne. To kaga ba inda za su je su nemi a samu abinci. To adalci irin na sayyidina Umar, sai ga bai kamata a raba su da gonakinsu ba, amma kuma za su yi aiki ne a gonakin a matsayin ƴan ƙwadago, tunda yanzu an ƙwace gonakin a hannunsu a matsayin ganima. to dan sayyidina Umar ya samu soyayya waɗannan mutane ta yanda hakan zai shiga musu da son musulunci su fahimci cewa addinin musulunci ba addinin zalunci bane addini ne na adalci wanda har wanda ma ba musulmi ba addinin musulunci yana masa adalci su addinai ne wanda ba na musulunci ba zaka ga in sun samu dama sai su kashe musulmai su kona dukiyarsu su salwantar da dukiyarsu amma musulunci bai san wannan ba kowa yana masa adalci har wanda ba musulmi ba to wani lokaci adalcin ma da musuluncin ke yi ma wanda ba musulmi ba ke sa su shiga musulunci su fahimci cewa wannan addini fa ba wai yana nufin mu da sharri bane wannan addini akwai alheri cikin sa wannan addini addini ne na kwanciyar hankali da zaman lafiya hikima ta uku da su ta sa sayyidina Umar yake wannan tsari saboda ya taimaka wajen samar da abinci mai tarin yawa dan a tunanin sayyidina Umar yanzu an kwace gonan a daga hannun wanda suka saba noma ta suka iya noma suka goge da noma aka ba mu wanda ba su san noma ba za a samu koma baya na abinci idan da an saba samun dubu 100 to yanzu da aka ba mu wanda ba su goge ba sai kaga an dawo bai fi a samu buhu 50 ko 30 ko 20 ba saboda rashin gogewa a harkar noma to su waɗannan tunda sun goge a harkar noma a bar noman a hannunsu in ya so in an zo sai a yi percentage wannan yana daga cikin dalilin da yasa sayyidina Umar yayi wannan siyasa na sanya waɗanda aka kwace gonakinsu a matsayin ganima a sanya su su ci gaba da aiki cikin waɗannan gonaki din sai kuma dalili na hudu dan ya samar wa daular musulunci dukiyar da zata na shiga baitul mali ya samar wa daular musulunci dukiyar da zata na shiga karkashin baitul mali sai kuma dalili na biyar ya daga matakin rayuwa na mayakan musulunci kamar ya daga matakin rayuwa na mayakan musulunci mayakan musulunci suna cikin talauci suna cikin matsi suna cikin rashi zaka tarar wani cikin sahabban annabi mayafi daya yake sharin shi da matarsa idan an yi sallah masallacin annabi an idan nan da nan sai ya tashi ya tafi ya koma gida kan lokacin sallah ya tura ya je ya cire mayafin ya ba matarsa ita ma ta yi sallah kakenan suna cikin halin matsi suna cikin hali na talauci to sayyidina Umar dan ya samu musu abin masarufi da za su dan rage radadi na talaucin su sai samar da wannan siyasa da suka je suka yi yaki aka samu gonaki aka ba wa daular musulunci 1/5 su kuma aka raba musu 4/5 to 4/5 din nan za a sa manoma asalin asali masu gonakin su noma idan an zo sai a fitar musu da wahalar su da dukiyar da suka kashe sauran kuma sai a ba mayakan musulunci kaga za a daukaka matakin su na samun abun hannu talautin da da suke ciki yanzu zai zamanto yayi sauki wannan na daga cikin dalilan da suka sa sayyidina Umar yayi wannan tsari a jagorancin sa ya zamanto ya tafi da irin wannan siyasa to shine a kudubarsa anan yake bayani cewar lakum alayya alla ajtabi shay'an min kharajikum na dauka muku alkawari cewar bazan dauki wani abu daga cikin karajin ku ba shine haraji muka ce harajin ya ake a samu shine gonaki na waɗanda ba musulmi ba da ta zama ganima na musulmi za a sanya ma'abota gonakin su ci gaba da noma gonakin nan abin da suka noma zai shiga karkashin daular musulunci to wannan abin da zai shiga karkashin daular musulunci shi ake kira me haraji shi ake kira haraji to duk wani abu da yazo ya shiga baitul mali sayyidina Umar ya dauka musu alkawari ba zai dauki ko kwabo ba duk abin da yazo ya shiga baitul mali sayyidina Umar ya dauka musu alkawari ba zai dauki ko kwabo ba yace wala mimma afa Allahu alaikum sannan har ila yau na dauka muku alkawari bazan dauki abin da Allah ya mayar muku ba shine ake kira alfai'u shi ake kira alfai'u wannan alfai'u din dukiya ce wacce take ta kafurai wanda musulmai suka same ta cikin ruwan sanyi ba tare da yaki ba ita ake kira alfai'u ta bambanta da me alganima ganima ita ce wacce aka same ta bayan an yi artabu an yi yaki an yi jinajina musulmai suka yi galaba akan kafirai dukiyar kafiran nan da musulmai suka yi galaba akan ta ita ake kira da ganima to amma dukiyar da kafirai suka tsorita
sun ga kwarjini da haiba da Allah ya sanya musulmai suka fita daga garuruwan su suka tafi suka bar dukiyoyin su da gidajen su da dabbobin su da gonakin su suka gudu dan su tsira da rayuwar su to nan dukiya ana kiranta alfai'u wacce aka same ta cikin lalama cikin ruwan sanyi ba tare da artabu ba ba tare da yaki ba ana kiranta alfai'u me yasa aka kirata da alfai'u malamai suka ce dalilin da yasa aka kirata da alfai'u saboda asali dama kafiran ba su cancance ta ba قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا هكا الله خالصة يوم القيامة كتي وايه يا حرم تكاين قوى كاين مصروفي كاين مور رايوا نبن كسا وايه يا حرم تاو مؤمني وتعالى يفتمس سجدات إيدا إتا كاين آلات كاين جندات إذك الله يا حال تاو مؤمنين وخلق لكم ما في الارض جميعا منهم دو wani abu da yake ban kasa Allah ya halitta wa mu'minai su ji dadi da shi su bauta masa eh sai Allah ya halitta wa mu'minai su ji dadi da shi su bauta masa mota Allah ya halitta wa musulmai sai amfani da ita wajen zuwa bukatun su dan su samu dama su bauta masa duk wani abu da ka gani a ban kasa Allah ya halitta shi wa mu'minai ne shine man harrama zinatallahi waye ya haramta kayan kawa na Allah abubuwan masarufi abubuwan more rayuwa na Allah allati akhraja li ibadi wanda Allah ya fitawa bayin sa su ji dadi da su su samu daman bauta masa wat tayyibati min arzqi da dada dan abubuwa na arziki kayan ciyaciya dada da duka Allah ya fitarwa bayin sa ne su ji dadi da su dan su bauta masa Allah ya ce ni qul hiya lil ladina amanu wadannan duka na mu'minai ne kenan yanzu kafiri in yana amfana da shi ya san fa ba nasa bane ya san ba nasa bane sakabu ne ai mun san sakabu ko ka je ka ari riga ka saka sai a ce ba nasa bane sakabu ne je ya cire kariya yaje ba haka masu waka suke fadi ba to yanzu in kaga kafiri cikin daula sakabu ne yana danawa ne amma ba nasa bane asali na mu'minai ne qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya anan rayuwar duniya duka Allah ya halitta mu'minai ne amma ba laifi in kafiran sun ji dadi da shi amma khalisatan yawmal qiyama ranan tashin kiyama kuma su ba su isa su ji dadi da shi ba Allah a duniyar za su iya jin dadi da shi saboda Allah bai dauke shi a bakin komai ba amma kuma tare da haka Allah ya halitta wa mu'minai ne to hakenan yanzu idan kafirai suka tafi suka bar dukiya musulmai suka zo suka dauka dama asali ba na kafiran bane na mu'minai ne shi yasa aka kira wannan dukiya da fai'u ma'anan fai'u asalin dukiyar ku da ta dawo muku kafirai sun mallaki awaki tumaki shanaye motoci gidaje gonaki kadarori sai suka ji tsoron musulmai sai suka tafi suka bar wannan dukiya dama asali dukiyar ku ne ku musulmai kafirai yanzu sun tafi sun bar muku dauki kayan ku kuci shahani an mari'an wannan ita ake kira fai'u dukiyar da musulmai suka same ta cikin ruwan sanyi na wanda take hannun kafirai ba tare da an yi yaki ba ba tare da an yi artabu ba shi yasa aka kira ta da alfai'u to shine bayanin da sayyidina Umar yake yi wala mimma afa Allahu alaikum sannan kuma duk abin da Allah ya dawo muku da shi bazan dauki ko kobo ba to yanzu alfai'u dukiyar alfai'u ai mun fahince ta ko dukiyar da musulmai suka mallake ta wacce da tana hannun kafirai amma musulmai suka mallaka cikin ruwan sanyi ba tare da yaki ba ita ake kira alfai'u to alfai'un nan idan an same ta duka za ta koma baitul malil musulmai ne ko kuma ita ma tana da tsari irin nata ita ma tana da tsari irin nata ai qur'ani ta bayyana mana tsari irin na alfai'u ma afa Allahu ala rasulihi min alil qura falillahi walil rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wabni sabili kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum amma ataakum ar-rasul fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu kaje ayi qur'ani taraba mana fai'u dukiyar fai'u kenan dukiyar fai'u ana kasa ta ne gida biyar dukiyar da aka je aka samu kafirai sun gudu sun batta saboda tsoron musulmai wacce ake kiranta da fai'u ana kasa ta gida biyar yanzu in misali naira miliyan 1 suka gudu suka bari sai ya shiga hannun musulmai kaga ya zama me ya zama fai'u kenan ko to wannan miliyan 1 za a raba shi gida biyar idan aka raba gida biyar gida ɗaya za a sanya shi ƙarƙashin baitul mali na musulmai dan amfani wa al'umma musulmi da shi to kaga sai mu ce in za a kasa shi gida biyar kenan sai mu ce naira 200,000 kenan ko to yanzu miliyan ɗaya aka samu naira 200,000 za a sa shi a baitul malin musulmai asusun musulmai wannan na farko kenan sai na biyu kuma kashi na biyu za a bawa talakawa cikin marayu mun san marayu kashi-kashi ne akwai marayu mawadata wanda mahaifansu sun tafi sun bar musu maƙudan kuɗi na fitan hankali to ba su ake magana ba ana magana kan talakawan marayu idan aka je aka samu fai'u suna da kasansu a ciki marayu kenan to kaga su ma suna da 200,000 kenan ko talakawan marayu maraya kuma shine yaron da mahaifinsa ya rasu yana ƙarami yanzu wanda mahaifinsa ya rasu yana ɗan shekara 19-20 ba maraya ba ne amma wanda mahaifinsa ya rasu yana ɗan shekara 5, 10, 12 bai balaga ba 15 namiji bai balaga ba to wannan ana kiransa maraya shekara 2, 3, 4 wannan ana kiransa maraya to marayu waɗanda suke talakawa idan an samu dukiyan fai'u suna tuma suna da 1/5 ɗaya bisa biyar to kaga in miliyan ɗaya ne suna da nawa naira 200,000 sai kashi na uku su ne miskinai miskinai su ma suna da ɗaya bisa biyar na dukiyar fai'u su ma suna da 200,000 kenan yanzu an samu dukiyan fai'u sai a rabawa miskinai ɗaya bisa biyar sai kashi na hudu matafiyan da guzurinsu ya yanke wani yana tafiya kudinsa ya fadi dan kudin motar ma da zai biya a karasa garinsu babu dan kudin da zai ci abinci babu guzurinsa ya fadi to ana ware musu kasansu a cikin fai'u za ana ware musu ɗaya bisa biyar to sai kashi na ƙarshe kashi na biyar su ne dangin annabi sallallahu alaihi wasallam dangin annabi ahlul baiti kenan su ma suna da ɗaya bisa biyar a cikin dukiyar da aka same ta cikin lalama cikin ruwan sanyi shine annabi Allah subhanahu wataala ya ce ma afa Allahu ala rasuli min ahlil qura abinda Allah ya dawo da shi ga manzansa na ma'abotan alƙarya wanda suka tafi suka bar wannan dukiya tasu to wannan falillahi walir rasuli ma'anan falillahi walir rasuli za a sa a baitul mali na musulmai za a sa a asusun musulmai kaga wannan kashi na farko kenan kashi na biyu walidil qurba dangin annabi wanda suka fito daga banu hashim da kuma banul muttalib wanda suka fito daga kabilar banu hashim da banul muttalib za a ba su suma 1/5 wal yatama sai marayu kashi na uku kenan wal masakine sai miskine kashi na hudu wabnis sabili sai matafiya kashi na biyar kenan Allah ya ce kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum saboda kan dukiyan kawai ya zama yana kai kawo tsakanin mawadata tuma talakansu dan dandana su dan lasa kar ya zama kawai dukiya tana ta kai kawo tsakanin mawadata kaji ai mawadata ba ambace su ba ba ka san su a cikin fai'u ka san miskinai ne da marayu da matafiya sai kuma na daular musulunci sai makusantan annabi dangin annabi sallallahu alaihi wasallam to irin wannan dukiya na alfai'u inji sayyidina Umar yace to bazan dauki ko kwabo a ciki ba kuma mun yi bayani cewar abin da yake zuwa karkashin daular musulunci ya shiga baitul mali nawa ne ɗaya bisa biyar ko kenan yanzu duk lokacin da aka samu fai'u aka cire ɗaya bisa biyar aka kawo aka sanya a asusun musulmai baitul mali sayyidina Umar ko kwabo ba zai dauka ba ya dauka musu wannan alƙawari yanzu alƙawurra guda biyu kenan ko alƙawari na farko ya ce harajinsu ba zai ɗauko kwabo ba shi ma haraji mun ce idan an samu ganima ce musamman ƙasa da aka samu ta noma aka sanya ma'abotan ƙasan su noma ta ɗaya bisa ukunta zai shiga asusun musulmai ne baitul mali to sayyidina Umar ko sisi ba zai ɗauka ba sannan in an samu fai'u shi ma ɗaya bisa biyar ne zai shiga asusun musulmai baitul mali nan ma sayyidina Umar ko sisi ba zai ɗauka ba wannan alƙawari ya ɗauka musu ya ce wala mimma afa Allahu alaikum illa fi wajhihi, sai ta fiskar da ta dace. Akwai fiskar da za ta dace a dauki kudin ayi amfani da shi, to ta nan zai dauka. Amma fiskar da bata dace ba, ba zai dauka yayi amfani da shi ba. Kaga yana da kyau kowane shugaba yayi kokarin karanta sirar sayyidina Umar, musamman jagorancinsa, zai taimaka masa kwarai da gaske wajen gudanar da jagorancinsa. Yace walakum alayya idha waqa'a fi yadi Allah ya khuruja minni illa fi haqqihi. Wannan alƙawari na uku kenan ya dauka musu, cewa duk abin da ya fado hannuna, duk abin da ya shigo hannuna na dukiyar musulmi, ba zan yadda ya fita ba sai bisa haƙƙinsa. Kamar yanzu ishara sayyidina Umar yake musu cewa ba zai musu wasa da dukiya ba, ba zai yi ta'adin dukiya ba, ba zai salwantar da dukiya ba. Duk dukiyar da ta shigo hannunsa na al'umma musulmi, ba zai fidda ita ayi amfani da ita ba sai abin da ya dace, sai bisa haƙƙi. Kenan babu salwantar da ita, babu wasa da ita, babu tangaririya da ita. Saboda in yayi haka Allah zai tambaye shi. Kaga wannan alƙawari na uku kenan da sayyidina Umar ya dauka musu. Sai alƙawari na hudu da ya dauka musu, yace walakum alayya an azida atayakum wa arzakakum insha Allah ta'ala. Wannan alƙawari na hudu kenan da ya dauka musu, yace na dauka muku alƙawari an azida atayakum, zan ƙara salarinku. Suna da salari, ba wai dan ma'aikata bane. Duk wanda aka haife shi a farkon khalifancin ko jagorancin sayyidina Umar, duk wanda aka haife shi cikin musulmai aka yaye shi, to yana da salabi. Wannan a farkon jagorancin sayyidina Umar, duk wanda aka haife shi aka yaye shi yana da salabi har ya mutu. To ya dauka musu alƙawari zai musu ƙari akan salarin su, salarin da aka saba ake ba su zai musu ƙari. Sayyidina Umar lokacin da yazo, da sayyidina Abubakar salari kai ɗaya yake. In nace kai ɗaya, idan dirhami 100 ake ba wa dattijo dan shekara 70-80, to matashi dan shekara 18-19 shi ma dirhami 100 za a bashi lokacin jagorancin sayyidina Abubakar. Idan dirhami 100 ake ba wa ɗa yantacce, to bawa shi ma dirhami 100 za a bashi. In dirhami 100 ake ba wa namiji, mace ita ma dirhami 100 za a bata. Wannan a lokacin jagorancin sayyidina Abubakar. Sayyidina Umar da yazo sai ya canja siyasarsa wajen salari, sai ya yi mutane categories, ya kakkasa su gida-gida. Akwai wanda suke can top ƙololuwa sun fi kowa salari, su ne matan annabi. Matan annabi ba wanda ya kai su salari a siyasar sayyidina Umar. Da ya tashi sayyidina Umar sanya salari na matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kowace mace cikin matan annabi sai ya sanya mata dirhami 10,000 a shekara. Kowace mace cikin matan annabi a shekara za ana ba ta dirhami 10,000, banda mata biyu cikin matan annabi, banda Juwairiya da Safiya. Saboda ita Juwairiya ta fito daga kabila ma makaskanciyar kabila, ita kuma Safiya ta fito daga cikin Yahudawa ne. To da sayyidina Umar yazo, sai yake nuna bambanci tsakanin sauran matan annabi da suke cikin madaukaka kabilu, da kuma wacce take ta fito daga kabila wacce take mafi kaskanta, da kuma wacce ta fito daga cikin jinsin Yahudawa. Sai zamanto matan annabi ana ba su dirhami 10,000, amma waɗannan mata guda biyu ana ba su dirhami 6,000 a shekara. To tunda anan gurin ya dauka musu alƙawari, ya ce walakum alayya an azida atayakum, na dauka muku alƙawari zan ƙara muku salarinku. To matan annabi sai aka ƙara musu salarinsu, sai ya tafi 12,000. Wanda ake ba su 10,000 yanzu sai aka ƙara ya tafi 12,000. To sai Aisha ta nemi alfarma gurin sayyidina Umar, ta ce ya amiral mu'minin, mu dinnan duka matan annabi, kuma annabi bai fifita wata akan wata a cikinmu ba. Ina neman alfarma gurinka wajen ba mu salari, kar ka fifita wasu akan wasu. Ya ce na karɓi bukatanki ummul mu'minin. To daga nan Juwairiya da Safiya sai aka ɗaga salarinsu daga 6,000 ya koma 12,000. Sai zama duk matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidina Umar yana ba su salarin 12,000 na dirhami a shekara wannan matakin farko kenan wanda sun fi kowa salari sai mataki na biyu aka zo ga sabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar wanda suka halarci yakin badar sayyidina Umar yana ba su dirhami 4000 المهاجرون والأنصار سيدنا عمر يانا باس درهم يدبوه أشكرا سيزو يكارا موسو سيكي باس درهم يدبو بيار أشكرا كاكا كينا ماتن النبي سننكا سحسن أورا يانا باس درهم يدبو بيار أشكرا أما سيد آمي لنسى عبد الله أم عمر su yana ba su 4000 sai Abdullahi dan Umar yace kai Abdullahi dan Umar ba zan baka 4000 ba saboda ba da kafarka kai hijira ba iyayenka ne suka yi hijira da kai saboda haka 3500 zan baka sai yake ba dan sa 3500 tare da cewa a lokacin fa magidanci ne yana da iyalai yana da nauyi akan sai yace to amma ba zan daidaita ka da wanda suka yi hijira da kansu ba zan baka dirhami 3500 to da ya kara salarin almuhajirun wal ansar daga 4000 ya tafi 5000 to shi ma Abdullahi dan Umar sai aka kara masa ya tafi 4500 salarin da yake bashi kenan wannan mataki na biyu kenan sai mataki na uku wanda suka samu daman halattar sulhul hudaybiyya wanda aka yi ta shekara ta 6 bayan hijira su kuma sayyidina Umar yana ba su salarin dirhami 3000 a shekara to sai kuma kayo kasa wanda aka haife shi aka yaye shi ana bashi dirhami 100 da wannan siyasa sayyidina Umar kenan in ba kuma ce ba a baya mun yi bayani cewa wata rana cikin irin zagawa da yake daddare sai ya ji kukan wani jariri yana ta kuka alamu yunwa ce take damun sa sai cewa bawansa da suke tafi tare je kaka kwankwasa gidantan tayu masu gidan bacci ne ya rinjaye su wannan yaro yana ta kuka yunwa ta dame shi su tashi su taimake shi su bashi nono sayyidina Umar ya wuce ya je kwankwasa mutan gidan suka tashi ya wuce ya bi sayyidina Umar suka kare shi zagayawan su suka dawo sun zo wuce ta jikin wannan gida sai suka ji har yanzu fa yaron nan fa yana ta kuka bai daina kuka ba sayyidina Umar yace je kaka kwankwasa kai magana ka ji menene yasa wannan yaro yake kuka wannan bawa na sayyidina Umar ya sake komawa kwankwasa yayi magana me yasa yaron nan yake kuka sai mahaifiyarsa tace so nake na yaye shi ya kai yaye ne tace a bai kai ba to me zai saki yaye shi tace saboda amirul mu'minina baya sanya salari sai ga yaron da aka yaye to shine nake so in yaye shi dan muna samun salarin sa ya dawo ba sayyidina Umar labari sayyidina Umar yace to daga yau da an haifi yaro a yau za a fara bashi salari sai zaman to ana haihuwan yaro a yau yana da salarin dirhami 100 duk shekara ba wai sai an yaye shi ba to wannan ita ce siyasa sayyidina Umar sai zama ba ma musulmai ba har wanda ba musulmai ba wanda suke zaune karkashin daular musulunci su ma suna da salari ana ba su dirhami 200 idan madaukaka ne misali a cikin wanda ba musulmai ba akwai wanda shi a gidan sarauta yake ko kuma mai fada a jine cikin jama'arsa to za a bashi dirhami 200 in kuma ba mai mulki bane ba mai isa bane za a bashi dirhami 100 kai kenan su ba za a daidaita su da sauran musulmi ba wannan ita ce siyasa sayyidina Umar dangane da albashi da yace zai kara musu kuma ya dauka musu alkawari zai kara musu kuma da ya haudin ya kara musu sai arzakukum kuma ina ga zamu jinkirta bayani kansa sai Allah kai mu mako na gaba saboda kurewar lokaci nan ya ce walakum alayya an azida atayakum wa arzakakum na dauka muku alkawari zan kara atayakum shine salarin su arzakakum kuma fa sai Allah kai mu mako na gaba zamu ji me yake nufi da arzakakum kuma karin da ya dauka musu alkawari yayi duk zamu gani in Allah kai mu haduwa ta gaba abubuwan da muka karanta da suke dadai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuban harshe Allah gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdik
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته